Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 7 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar na zargin Koriya ta Arewa da ci gaba da inganta makamanta. ‘Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma’aikatan gwamnati ba sun ce ana iya cimma jituwa kafin cikar wa’adi. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da wani yunkuri na binciken harkokin kasuwancinsa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar kula da kaura ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane 60,000 ne rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu a arewa maso gabashin Najeriya a cikin watanni uku. To koyaushe hukumar zaben Najeriya za ta dakatar da bada katin zabe?
Ta ce Juma'ar nan 8 ga watan nan na Fabrairu za ta dakatar da raba katunan rajistar zabe ga waɗanda suka yi rajistar amma ba su karɓi katin ba.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar a ranar Juma'a na zargin cewa Koriya ta Arewa ta dukufa wajen daukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke yaba da abin da ya kira matukar ci gaba a daidai tawarsa da Koriya ta Arewa, tare kuma da tsaye da ranar ganawa ta biyu da shugaban Koriya ta Arewa a yayin da yake jawabi ga Amurkawa kan makomar kasar. Ya kara da cewa a matsayin wani bangare na wani sabon salon diplomasiya ta wurjanjan, muna ci gaba da dagewa wajen shimfiɗa matakan zaman lafiya a yankin ruwan Koriya. To amma shugaba Trump ya amsa cewa akwai sauran aiki, sannan ya tsaida ranakun 27 da 28 don ganawarsa ta gaba da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa a kasar Vietnam. Tuni fadar shugaban Koriya ta Kudu ta yi lale marhaba da wannan labarin. ‘Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma’aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya Laraba. Suna masu jaddada cewa ana iya cimma yarjejeniya kan batun tsaron kan iyaka cikin 'yan kwanaki masu zuwa, amma kuma sun nuna cewa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi kan wasu muhimman batutuwa. Kwamitin na jam'iyyu biyu da kuma ɓangarori biyu wanda aka ɗora ma alhakin tsara yadda za a inganta tsaron kan iyakar Amurka kafin wa'adin tafi da gwamnati ya cika a ranar 15 ga watan Fabrairu sun gana a keɓe da manyan jami'an kwastam na da na kare iyaka. Ganawar ta auku ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada buƙatarsa ta kuɗin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce batun kafa wani babban kwamitin majalisa ya binciki harkokin kasuwancinsa bai ma taso ba. Babu wani ɗan siyasar da ya kamata ya fuskanci haka, wannan shi ake kira tozar ta shugaban ƙasa. Wannan abin takaici ne kuma illa ce ga ƙasarmu, a cewar Trump jiya Laraba, bayan da wani ɗan jarida ya tambaye shi kan shawarar da kwamitin bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka ya yanke ta binciken harkokin kasuwancinsa. Trump ya cicciki chairman ɗin kwamitin Adam Schiff, wanda ɗan demokrat ne kuma fitaccen mai sukar Trump. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bayan Amurka sun yi lale tare kuma da kafa-kafa da sanarwar ganawa ta biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wadda za a yi a ƙarshen wannan watan a birnin Danang na ƙasar Vietnam. Labarin wannan ganawar da za a yi shine labari mafi girma kan manufofin harkokin waje da ke kunshi cikin jawabin makomar ƙasa da shugaba Donald Trump ya yi shekaran jiya Talata. Ya ce tuntubar juna da Koriya ta Arewa, wadda ta biyo bayan wata muhimmiyar ganawa da aka yi a Singapore a watan Yuni da ya gabata, wani babban ci gaba ne da gwamnatinsa ta cimma. Wani mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu ya ce muna fatan shugabannin biyu za su dau takamaiman mataki kuma mai yiwuwa a ganawar da za a yi a Vietnam. Shugaban tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce akwai hujjar sa ran cewa gwamnatin rikon kwariya za ta yi nasara. David Sayre ya ce bayan rattaba hannun da aka yi kan sabuwar jijiyar zaman lafiya, al'amura sun inganta matuƙa idan aka kwatanta da lokacin da mataimakin shugaban ƙasar Riyad Machar ya gudu daga Juba a shekara ta 2016. A shekaran jiya Talata ya ce gwamnati na riƙe da ƙarin yankuna, kuma akwai matuƙar aniya daga ɓangaren mutanen Sudan ta Kudu ta ganin an samu sahihin sauyi. Amurka na ƙoƙarin sake bayar da tabbaci ma ƙawayenta cewa ba watsi za ta yi da su ba, kuma ba za ta daina haɗa kai da su wajen yaƙar ƙungiyar ta'addancin ISIS ba, duk da shirin janye sojojin Amurka daga Siriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi ga taron gamayyar ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da ISIS mai membobi 79 a jiya Laraba a birnin Washington DC. Yana mai cewa a yayin da tsarin ya canza, burin Amurka bai canzawa. A baya shugaban Amurka ya bayar da mamaki da dama daga cikin ƙawayen Amurka, kai har ma da wasu daga cikin komandojin sojojinsa, bayan da ya yi shelargin galaba kan ISIS a watan Disamba. Ya ƙara kuma ko kuma ya bayyana cewa sojojin Amurka kimanin 2,000 da ke Siriya za su dawo gida. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan na zargin Amurka da aikata nau'in mulkin mallaka a yunkurinta na kawar da shugaban Venezuela Nicolas Maduro. Wannan caccaka da Erdogan ya yi ta baya-bayan nan da zummar mara baya ma aminsa Maduro na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke ƙara matsin lamba ma ƙasar Turkiyya da ta kawo ƙarshen goyon bayan shugaban Venezuela wanda ya zama turmin tsakar gida shalubudi.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane 60,000 ne rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu a arewa maso gabashin ƙasar a cikin watanni uku na baya-bayan nan. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
Hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Dinkin Duniya wato IMO ta ce sabunta hare-haren mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya yi sanadiyar raba mutane 59,200 daga gidajensu a watanni ukun da suka gabata. Majalisar Dinkin Duniyar ta gargadin cewar rikicin na arewa maso gabas na ƙara taɓarɓarewa ne saboda yadda maharan ke samun sabbi kuma manyan makamai. Majalisar cikin wata sanarwa da ta fitar jiya a birnin Geneva ta ce 'yan bindigar Boko Haram da suka shafe kusan shekaru 10 suna ta da ƙayar baya. Sun yi sa ayyukan agaji ya ƙara taɓarɓarewa a jihohin Borno, Yobe, Adamawa da kuma Ifan Tsama zuwa ƙasashen yankin tafkin Chadi. Yawan mutanen da rikicin ya raba da gidajensu a watanni biyun ƙarshen shekarar bara ya fi adadin waɗanda rikicin ya daidaita a shekaru biyun da suka gabata. Bisa ga dukkan alamu kuma, ita ma rundunar sojan Najeriya ta amince cewar rikicin ya ƙaru sosai a watanni ukun da suka gabata. babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan Lieutenant General Tukur Buratai ke cewar duk da karubalen da aka fuskanta a watanni ukun da suka gabata yanzu haka ana kokarin daidaita al'amura domin sojojin Najeriya sun sake kwato garin Baga kuma yanzu haka na kai wasu harare tare da haɗin gwiwar sojojin kasashen yankin tafkin Chadi mai take Operation Ancient Tafki don tabbatar da tsaro a arewacin jihar Borno da kuma kalin wasu harare na musamman mai take Operation Maza sun zo don takkabe burbushin ƴan Boko Haram a dazukan Sambisa da Alagarno Majalisar Dinkin Duniyar ta ce yanzu haka akwai kimanin mutane 249 a sansanonin ƴan gudun hijira da suka cika suka batse wanda kuma sansanin da ke Mangono shine yafi cika sosai a bara kawai majalisar ta ce kimanin mutane 700,700 ne ke cikin matsanancin bukatar halin neman taimako Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Hassan har yanzu dai muna Abuja inda za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce a ranar Juma'a mai zuwa 8 ga watan Fabrairu za ta dakatar da raba katunan rijistar zabe ga waɗanda suka yi rijista amma ba su karɓi katin ba kakakin hukumar zaben ya faɗi haka ne a wani taron wayar da kan masu zabe da muryar Amurka ta shirya jiya Abuja ga Nasiru Adamu El Hikaya da cikakken rahoton
Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce Juma'ar nan 8 ga watan nan na Fabrairu za ta dakatar da raba katunan rijistar zabe ga waɗanda suka yi rijistar amma ba su karɓi katin ba. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya bayyana haka a zauren wayar da kan masu zabe da muryar Amurka ta shirya Abuja gabanin zaben nan da mako ɗaya da wuni biyu.
Da misalin ƙarfe 3 za a rufe ba da kati wanda ya rijista bai karɓa bai hanzarta je karɓi nasa a ƙaramar hukumar gurin da ya yi rijista ɗin. Idan ka yi rijista a ƙaramar hukumar ƙanƙara to ka tabbata ka je ofishin hukumar zabe na ƙaramar hukumar ƙanƙara ka karɓi katin ka. Na kira kankara ne ba wai don na san kaman amma na so ta wajen san ka dukari
yawanci lokutan da ake zaben na bai kamar na 2015 na san an dage zaben sai ana gab da zaben aka kara wasu ina jin wajen mako biyu ne aka kara yaya wannan akwai wannan tunanin ko babu
ko a 2015 da matsala ce ta faru aka kai ga dagawa alhamdulillah a yanzu ba mu ganta ba ban ma fatar ta kuma idan ba wata matsala ba abin zai kai ga a buƙaci daga zabe
taron da ya karkashin jagorancin Gires Alheri Abdu daga Washington ya samu halartar kungiyar ma'abota kafafen labarai da matasa masu katin zabe
sunna sambo jibril jada yadda bayanin in har haka abun yake za a yi zaben da ba taba samun ingancin shi ba Najeriya gabaki daya
da daga magana ce kawai za a fahimci adalcin zabe kai ka gamsu
gaskiya yadda ya faɗa ni in har haka ne suka shirya gaskiya na gamsu da na tsari ne suka dauka na gudanar da zabe na 2019
assalamu alaikum sunana Hawwa Abubakar gaskiya suna iya kokarin su Allah kuma ya musu jagora
bayan haka me zaki ce me kike so ki ga an yi wata kila wanda ba a yi ba
ina son dai da ake yin zabe haka kamar za a je a yi zabe irin kauyuka haka ya kamata a samu musu masu aiki wanda da su yi yawa haka ma'aikata su ne muke roko da hukumar INEC ta kara mana ma'aikata inda ake yin zabe saboda wani lokaci zaka je zaka ga an yi layi mutane sun yawa sosai haka amma wani lokacin kafin ma a so kansu damuwa ne
Gidansu ta ce muryar Amurka za ta bi rumfunan zabe a dukkan fadin Najeriya don ba da labarin yadda zaben zai gudana
daga yau dai ka ga mun fara wannan aiki zamu karbi bakuncin mata domin tattaunawa kan wannan zabe ranar litinin idan Allah ya kai mu zamu yi wani gagarumin taro inda zamu bada dama ga yan siyasa wakilan kungiyoyi gwamnati hukumar zabe jami'an tsaro su bayani akan wannan zabe ranar zabe ko kuma jajibirin zabe zamu zaga mu ga aikin da aka yi inda aka kai game da rarraba kayan aiki kana kuma ranar zabe idan Allah ya kai mu duk ma'aikatan mu wakilan mu inda suke za su tafi inda aka aika su domin aiki domin su kasance ido da kunnuwan masu saurare su san abin da ake ciki za mu ba da dama su yi tambayoyi za mu kasance tare da jaman zaɓe ɗin na musamman domin an sa tambayoyi su kuma su san in akwai matsala inda matsala take domin a ɗauki matakan shawo kan matsalar.
Zaben dai na 16 ga watan nan na kujerar shugaban ƙasa ne da 'yan majalisar dattawa da wakilai inda ranar 2 ga Maris za a gudanar da zaben gwamnoni da na majalisun jihohi. Nasiru Adamu El Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru. To daga Abuja kuma bari mu leƙa jihar Borno inda za ku ji cewa ɗan takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi alƙawarin maido da zaman lafiya a Najeriya musamman arewa maso gabashin kasar. Ya faɗi haka ne yayin yakin neman zabe da yi a jihar Jiya. Ga Haruna Daudabi da cikakken rahoton.
Dan takarar shugabancin Najeriya, karkashin inuwan jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar, yace idan har 'yan Najeriya sun bashi dama, zai maido da zaman lafiya a Najeriya da mashiyar arewa maso gabacin Najeriya. Alhaji Atiku ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci jihar Borno don ci gaba da yakin neman zaben kasancewa shugaban kasa da zagudanar a ranar 16 ga wannan wata na Fabrairu idan mai duka ya kai mu. Alhaji Atiku Abubakar din wanda kuma ya kasance tsohon mataimakin shugaban kasa, yace zai kokarin samar da ayyuka ga matasa da ma dai ta wasu al'amura da ce suna tafiya ba daidai ba a kasar nan.
To idan kun zabi PDP na son yin alƙawari, za mu dawo da cikakken zaman lafiya a North-East a Najeriya. Za mu dawo da cikakken zaman lafiya a Najeriya. Kuma duk wani wanda ya sani ban sani da wasa ba, ban sani da warji ba, ban sani da doro ba. Bayan da mun dawo da zaman lafiya, na yi muku alƙawari kowa da kowa zai koma local government nashi, kuma a samo musu sana'a yi, matasa a samo musu aikin yi, makarantu a bude, asibiti a bude, talaucin da yake cin mu mu share ta.
Alhaji Atiku Abubakar ya ci gaba da yawa al'umman jihar Borno alƙawari da ma taɓa alƙawarin da ya ce jam'iyyar da yake ciki da ta yi, wato jam'iyyar APC, amma kuma ba ta cikawa al'ummar ba.
Shekaru uku da rabi da suka wuce an kunna da APC, sun ce ne za su dawo da zaman lafiya, sun dawo da zaman lafiya, sun ce za su ba matasa aiki, sun dawo, sun ce za su sannan sun tayar makaryatan banza da wofi masu cin amanar mutane. Don haka kar ku kuskura ku zaɓi jam'iyyar APC, ba jam'iyya ba ce ko kaɗan. Na san dai ba ku da tsoro, kuna da tsoro ne? Idan ba ku da tsoro, ku faɗi abin da zan faɗa dinnan. Buhari must go.
Shi ma dai ɗan takarar gwamnan jam'iyyar PDP Alhaji Muhammad Imam ya yi ɗan takaitaccen jawabi a wajen wannan taron kamar haka.
Dama mun san ku al'umman jihar Borno da wannan tarbiyyar, kuma mun tabbata ma His Excellency ana ce Borno State na APC ne, ƙarya ne. Borno State na PDP ne.
Yayin da ya rage 'yan makonni a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka, 'yan siyasa da dama na ci gaba da zafafa yaƙin neman zaɓe a wurare daban-daban, kama daga anguwanni, ƙauyuka har zuwa birane, na neman damar shugabanci ga 'yan Najeriya. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa ƙarfe 12:18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka san ka bai ba.
Yawanci maza ba su riƙe haƙƙin aure ba, kuma matan na abinda suka yi bayani a kai suna da gaskiya, saboda idan aka riƙe haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin, ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bibiya kan batun yunkurin inganta sana'a sai da nono da mata Fulani suka gada kaka da kakanni. Biyo bayan zargin da ake yin cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna badala. Bayan jin ta bakin ɓangaren matan, yau shirin ya gayyaci shugabannin ƙungiyar Miyar Ta'alla domin jin yadda za a shawo kan wannan matsala. Waɗanda wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya gayyata kuma a yau su ne.
Sunana Muhammad Abubakar Sadiq, sakataren watsa labarai na ƙungiyar makiyayan dabbobi ta Najeriya ta Miyar Ta'alla.
Sai kuma
sunana Muhammad Rabiu, member na Miyetti Allah.
Na'am.
To bari mu fara da shi a sakataren labarai. Da farko an dai shimfiɗa kunji matsalolin da kenan bayan da ita wato su manyan shugabannin kungiyar Miyetti Allah na ƙasa suka fara yunkuri na hana tallar nono ga su mata. Akwai matsaloli da su matan suka ce tabbas akwai su. Babbar matsalar shine rashin kula daga su ko kuma in ce ku mazan Fulanin. Me zaka ce game da wannan zargi da ake ko kuma bayani da su matan suka yi?
Gaskiya san ce ba wai ma zargi bane abin da ke faruwa ne, saboda an ce rana wanka baya boyin cibi. Gaskiya kuma ba a taro an zama daya ba. Yawanci maza ba su rike haƙƙin aure ba, kuma matan na abin da suka yi bayani akai suna da gaskiya, saboda idan aka rike haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin, ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla. Saboda yawanci za ga wasu mazajin tun ranar da aka daura aure ana gaya musu da ci da sha da sutura da ciyarwa da kiwon lafiya da wurin kwana da sauransu ya tashi daga wuyan mahaifi ya koma ga ainihin miji. To amma abun mamaki yawanci za ga cewa nan ne ake fadi nan ake barin maganan nan. Wani ma ba a ma isan masa da wannan sakon, wani ma din ya san sakon kuma ya san bayanin da aka yi, amma abun mamaki ya watsar kenan. Daga ranar da aka ce ta zo gidan shi, in dai har yana da dabbobi zai yi tatsa ya bata nono, ko yana da dawa ko masara ko abinci da zai bata, shi yana ga ya gama komai kenan. Haƙƙin nan da ya rataya wayansa ya dauki haƙƙin nan gaba daya, ya rataya a wayan matarsa, saboda ita ce za ta je talla, ita za ta ciyar da gidan, ita ce za ta yi suturanta da suturan ƴaƴan. Wasu ma abun kunya abun ban mamaki, hatta ma ɗakin da matar za ta zauna ba abun mamaki ba, kaga wasu su suke faɗi tashi su ga cewa su yi wannan ɗakin da za su zauna.
Kana ne su matan za su yi ɗaki?
Kwarai kuwa yawancin wasu mata haka suke abin da ke faruwa kenan. Kuma za ka ga cewa mazajen nan suna da lafiyansu, suna da arziki, Allah ya musu wadatan da za su tabbatar cewa su wannan haƙƙin da aka ce musu ya rata a wayansu, yadda za su tafiyar da shi ba za su tafiyar da shi ba. Abin da matan suka faɗi gaskiyan su ne, kuma haka yake faruwa.
Bari mu koma wurinka Malam Muhammad Rabiu. Kadeji Alhaji Abubakar Sadiq ya tabbatar da wannan zargi. Ya kake ganin za a shawo kan wannan matsala?
To alhamdulillah, kafin in ce komai da ina ma shi chairman da ya kawo yayi tunanin cewa ya kamata a ce a duba wannan illa da take gudana a cikin al'umma Fulani. Na farko dai Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya ba su ikon aiwatar da wannan al'amari da suke da burin yi a ciki. So alhamdulillah, kamar yadda shi dan uwa na yi bayani, lallai talla matan Fulani, mu dai mun waye gari mun ga matan Fulani suna tallan nono, amma dur haisu ma darar zamani, duk inda zamani ya karkata ya kamata a ce an karkata wurin. Saboda haka lallai wayannan illoli da aka karanta lallai illoli ne wanda suka san shafi al'umman Fulani. Saboda haka ni ina ba da goyon baya 100%. Shugabannin Fulani lallai su zage damtse su yi duk abin da ya kamata su yi na su ga cewa sun kawar da wannan illa da ta taimu Fulani tarnaƙi a rayuwarsu gaba ɗaya. Saboda haka lallai ne mazajen Fulani su san cewa haƙƙin aure wani abu ne wanda yake daga ran da aka ɗaura maka aure, ka riga ka ɗauki alƙawarin cewa komai laluranta ka ɗauka. Saboda haka ba ta dama da je talla ɗin ga illa ne wanda yake yana shafar rayuwanta, ya shafi rayuwanta, kuma ya shafi rayuwar addininsu gaba ɗaya. Idan ba su yi ƙoƙari sun gyara ba, babban abun shi ne za su je su haɗu da fushin Ubangiji akan wannan abun da yake faruwa.
Amma to wani tsari kake ganin ya kamata a bullo da shi dan ganin an cimma nasara akan wannan yunkuri da aka yi, kai a tunaninka?
To a tunanin na farko shine lalle ne su shugabannin su yi tsayin daka su ga cewa sun fahimtar da Fulani illan wannan talladin. Babban illan dai shine matsalar da muke da shi shine rashin karatu.
Wato kana nan a wayar da kai?
A wayar da kansu, a nuna musu muhimmancin da kuma illan da tallan nan ke haifarwa. Insha Allah ta'ala, idan aka yi haka aka jawo malamai ciki da kuma wanda suke sun fahimci yadda zamani ke tafiya, insha Allah ta'ala ina ganin wannan abun zai zama tarihi, kuma su Fulanin da suke wahala akan wannan tallan insha Allah ta'ala za su yi godiya akan
canjin da aka sa maka wannan lamarin insha Allah ta'ala.
Na'am, Alhaji Abubakar Sadiq mun dawo wurinka yayi maganan wayar da kai. Kana ga wayar da kan nan abu ne mai sauki a wurinku ganin yadda al'ummar Fulani ba karamin yawa ne gare su ba ko a arewacin Najeriya barantana a ce an danna kudu.
To gaskiya ne ba karamin abu bane amma kuma dole ne a yi shi. Wayar da kan Fulani shi shugaban wannan kungiya ta miyati Allah ya riga ya ba da umurni ga rassan jihohi na wannan kungiya da ai duk mai yiwa duk wata hanya da za a bi ta amfani da kafofin watsa labarai ta wuraren lokacin suna lokacin daurin aure lokacin bukukuwa a tabbatar cewa kamar da shi ma ya bayani malamai sun fada ma mazaje illar wayannan abubuwan da kuma sanin haƙin da ya rata a kansu. Kaga kuwa idan aka yi wannan wani zaka ga lokaci ana cewa ai kan magiya waye da zaran matan nan ba wai muna zuga matan nan su yi ma mazajen su bore bane a'a idan matan nan suka san cewa ga haƙin su mazan kuma suka gane cewa mata sun san haƙin su dole fa su dawo su tabbata cewa sun biya wayannan haƙoƙin da ke rataye a wuyansu. Sannan kuma muna kokari wajen tabbatar da cewa duk wata hanya da zamu bi kamar da bayani da farko wajen wayar da kan al'ummar Fulani game da muhimmanci don duk abin da zaka ko abu da zaka kamar da ake maganar tallan nan ko nonon kake da shi idan ba ki sayar da nono mai kyau ai kaga cewa wasu ma za su kyamaci wannan nonon ne saboda haka wannan abun kirki ne abun alheri ne wanda ake tallata ma jama'a cewa a daina ko kuma a tsaftace don wasu na ganin cewa gaba daya an ce a daina talla ba wai magana da ake nufi ana nufi a tsaftace wannan sana'a ta sadda nono
kuna ne ai wani tsari wanda za a riga
tsare-tsaren da ake da su shine already an riga an ba da umurni ga rassan kungiyar na duka da shugabanni a yi kokari a haɗu da gwamnati don idan wannan abun dole gwamnati ta shigo ita karan kanta ta taimaka wajen yin rumfuna inda Fulani masu da nonon za su rinka sama shugabannin kungiyoyin nan su yi kokari a kafa kungiyoyin gama kai wato cooperatives mamatan nan don su ma su rinka cin buri da kuma amfani moriya na gwamnati da kuma kungiyoyin da ba na gwamnati ba idan ana ba da tallafi su ma su rinka ci saboda in kai kadai ne ka nemi ma taimako wajen gwamnati ba ta maka ba amma idan kuna haɗe a kungiya za a tallafa muku idan aka ga wani tallafi za a ce akwai kungiya kaza a tallafa mata idan ma nono za ku yi sana'ar nono kuna da rumfan da za ku zauna idan ana ba da tallafi idan kina sayar da nono ne kila rana ɗaya dubu ɗaya ko naira 500 sai ki sayar da nono na 10,000-20,000 a rana ɗaya sannan kuma akwai sabon tsari na zamani na kiwon dabbobi wanda matan na idan aka taimaka musu akuyoyi ne tumaki ne kaji ne shanu ne suka taimaka ba wai dole kawai maganar nono din gaba idan suka samu sana'o'in yi za su taimaka ma kansu taimaka ma iyalansu saboda haka ba wai an ce rana daya za a katse maganar tallaba a za a tsaftace ne saboda ba wanda zai iya ce maka hana sana'a daban talla irin wanda yan uwan matan Fulani suke a yanzu duk wani abu da kaga cewa an ce a hana to wallahi in ka duba akwai ina da illa ne
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji gudunmuwar da kungiyar miyati Allah ke nema domin cimma wannan burin yanzu a madadin bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kasa na kungiyar miyati Allah da kuma Muhammadu Rabi'u memba kungiyar sai kuma wakilin Mustafa Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri.
Kai mata su ne duniya.
A gaida alheri Grace Abdu kafin mukammala shirin ga labarai amma a takaice.
Kuma a takaicen wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar a ranar Juma'a na zargin Koriya ta Arewa da dukufa wajen ɗaukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya Laraba. Suna masu jaddada cewa za a iya cimma matsaya.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen hada shirin gaba ɗayansa. Sai kuma injiniyan mu yau ne Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.